2.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau 6 ga watan Satumba na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan yafiyar da gwamnatin jihar Kano yayi Rahama Husaini a makon da ya gabata sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu
sai ku kasa kunni don sauraron shirin yau da gobe
sauraro ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana
masararo barkan mu da saki hadiya da ku a cikin zauren mu na yau da gobe wannan zauri a yau muna tare ne da mata wanda zamu tattauna da su akan al'amarin da ya faru a Kano malama Ramatu wacce shekarun baya aka daure ta dalilin zargin da ake mata na kashe mijinta bayan an mata aure wanda ake cewa auren dole a cikin wannan makon ne ta samu yafiya daga gwamnatin jihar Kano inda aka haddata gomashin ma talabi na shiga makaranta ko inci ci gaba da karatu a cikin zauren namu akwai malama Zainab Atuba wacce take ita ce shugabar mata lauyoyi na jihar Kaduna wato wanda ake kira Rafida da kuma Hajiya Rabi Musa Saula wacce ita ce shugaban jam'iyyar matan arewa sai kuma malama Asma Mirza wacce take taimaka mata da kuma malama Daharta Ahmad wacce take ta kuma gogaggiyar ɗan jarida ce malamai barka da zuwa nan zauri to a wannan makon da yake wannan bayani shine ya girgiza ko ina kake ka juya a kafofin sada zumunta ne kafofin yaɗa labarai ne ana ta magana akan sakin malama Rahama wacce a halin yanzu kai shekara 20 malama Zainab na san a ta bangaren ki matsayin ki ta lauya ko zaki mana fassara a game da shi wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta yi na sakin ita wannan bayar Allah malama Rahama bayan an tabbatar da cewa ta kashe mijin nata
to assalamu alaikum a gaskiya lokacin da yarinyar nan aka ce ta aikata laifin kashe mijinta ko kuma in ce ma san da aka aurar da ita an aurar da ita bata kai shekaru na aurarwa ba wanda a tsarin mulkin kasa da kuma dokoki na jahohi na yanzu da suke dokoki akan kula da yara musamman kamar mu a Kaduna muna da dokar yara musamman kuma na san jihar Kano ma suna da policy ba a riga da aka maida shi doka ba wato an sa iyaye su kai ayansu makaranta kuma makarantar nan ya zama kyauta musamman kamar mu a jihar Kaduna ne akan wannan dalilin na aure da yara kafin lokacin da za su balaga ko su isa zaman aure to a wannan dokokin da aka sa wannan dokan wanda ake kira da Turanci Child Welfare and Protection Law a ciki ana son yara mata su yi karatu daga primary har zuwa ƙarshen secondary, wanda in Allah ya yarda lokacin za su kai shekara ko 17 ko 18, wanda koda an aurar da su ana ganin sun fara mallakan hankali ko kuma sun mallaki hankulansu. To yaron da aka aurar da shi shekara 13 ko 15, to a dokance bai kai shekarun da za a iya aurar da shi ba, saboda ana ganin ko a aurar da ita ba, saboda ana ganin bata kai shekarun mallakan hankali ba. Na farko kenan. Na biyu, wannan abin da ya faru da Rahama, tana shekara tsakanin 15 zuwa 16 wannan abin ya faru. An aure da ita na farko dai auren ma ba wanda take so bane. Iyayen ba su tambaye ta shin tana son wannan mijin ko ba ta son shi ba. Aka daura mata auren dole, wanda har yanzu muna da doka da nan jihar Kaduna da duk auren arewacin Najeriya ma da sauran wurare. Akwai ni doka da ake kiran shi Bablo. A cikin wannan dokan an hana ai ma yara auren dole. To anan za mu iya cewa iyayenta ma sun yi abin da doka ta hana. Bata kai shekarun aure da ita ba aka aure da ita, kuma da aka tashi aure da ita aka mata auren dole. To sai wannan abin ya zo tsotsayin nan ya faru tsakaninta da miji, ta kashe shi, wanda kuma ta ce ma bata san abin da ta yi ba, bata ma san zai resultin to mutuwar shi mijin nata ba. Tana rike da wuka tana fira lemu, ya zo ya fada ya afka mata zai aure da ita. To ita bata ma san me ake nufi da aure ba wannan yarinya. To ta yi kokarin ta guje shi ne, yana binta har wannan tsotsayin ya zo ya faru haka. To da aka kai yarinyan nan gaban kotu, shekarun ta still a dokance bata kai shekaran da ake ma mutum hukunci
ko wanda zai iya fuskantar hukunci,
wanda za ta iya fuskantar ma irin wannan shari'an ba. A da shari'an wanda ya aikata laifi babban mummunan laifi kamar wannan bata kai shekarun da za ta iya tsayawa a gaban kotu a ta fuskanci shari'a ba. To aka mata wannan dai shari'an a haka duk da bata kai shekarun ba. To tun a wajen ma yin shari'an akwai matsala, saboda bata kai shekaru ba sai ta kai shekara 18 ko fiye da haka. Shine kundin tsarin mulki na kasar mu ta Najeriya gaba daya ta nuna cewa sai wanda ya kai wannan shekara 18 shine zai iya fuskantar shari'a irin wannan, wanda ita kuma a lokacin bata ma kai ba. To bayan an gama kiran shaidu da komi, shi alkali ya yanke hukunci. Amma tun da bata kai shekaru ba shi da kuma wurin min ya ce ga shekarun da yanka mata ta yi a gidan yari ko kuma ya mata daurin rai da rai ko ya ce aje a kashe ta.
Wato tun farko dama ba a yanka mata da
wato tun farko mu dai mun san haka cewa ba a yanka mata wasu shekaru ba, saboda alkalin ya san cewa bata kai shekarun da zai mata haka ba. Doka ya hana.
Duka bisa bayanan da ita barista Zainab ta yi magana akan irin yadda doka ta dauki nata matakin, to kowa ka ganin kaman zai zama kaman wani hujja ne ga sauran matan da aka yi auren dole ko kuma suke cikin matsayi su dauki irin wannan hukunci a hannunsu, bayan ganin cewa ita wannan ta tabbatar cewa ta aikata abin amma an sake ta, hadda an ce ta goma shin ma wani dama da aka bata na ta cigaba da karatunta.
To a matsayin na yan jarida, ya kamata a ce a matsayin mu na yan jarida mu bibiyan yadda labarin yake, mu kuma duba ta wani fuska abin ya fara, mu kuma bi yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ta tsara abubuwa. Mu namu a matsayin mu na yan jaridu shine mu nemi bayani, sahihin bayani, ba bayani kawai ba, sahihin bayani da duniya za ta gane cewa na farko yarinyan nan bata kai shekarun da za a yanke mata wannan hukuncin ba. Kuma mu nuna ma duniya cewa a lokacin da yarinyan nan ta yi wannan ba ta cikin mahaifiyarta, kamar yadda kuma ta nuna bata ma san me ta yi ba. So sahihin bayani ya kamata duniya ta gane in mun zo rubuta labarinmu, mu ba da a shekarun da yarinyan ta yi wannan abin, cikin wannan yanayi ta yi, me ya sa ma ta yi auren dole aka yi mata.
Akwai mata da yawa inda suka samu kansa irin wannan matsalolin wanda ake zargin ko kuma an ma tabbatar da cewa sun aikata. Muna da kaman Maryam Sanda wanda har yanzu ba riga an zartar mata da hukuncin ba, duk da gashi alkali ya ce ga hukuncin da ya yanke amma an dauka kara. Ba ka ganin wannan wani dama ne kuma wasu matan za su samu, musamman inda suke su ma suna da irin wannan matsalar wanda suke fuskanta su ma shari'a, su ga cewa ba abin damuwa bane mu ma za mu fito irin yadda aka yi saki wannan yarinya ba tare da doka ta haukanta ba.
To ni dai gaskiya dai zan dauko wani hanya ne daban. Dukkan mu nan mata ne.
Kuma iyaye
da kuma iyaye ne. Kuma ba ka mu ma dai mu zama iyayen ai mu ma mun yi wannan shekaru. Ina so mu duba mu gani shin lokacin da muke shekaru 13 nan ko 14 nan shin yaya muke tafiyar da rayuwa ne muka sani a duniya. Kin gane? Dan ni gani nake lokacin da nake shekara 13 nan ko 14 nan a ce an man aure gaskiya kan da Allah zai yi kiyaye ka. Tunda lokacin nan kuriciya na nan ga baka san menene aure ba kuma unfortunately kuma iyayen mu su kuma gaskiya na tabbatar maki ni dai nan gun dai kuwa ta da zonar da ni ta gaya min kafin amma aure ba ga yanda aka yi ga yanda za a yi ga yanda miji zai ga yanda za ka yi sauran mu kuma gaskiya mu Hausa muna da wannan abu ba a sa mu akan hanya to ba na ita tana cikin yarinta da rashin in ba wasa ba da surutu da kallon film da menene ba abin da yar shekara 13 za ta yi ko 14 sai wannan to a zo kuma a ce wai an yi mata aure me kuke zato zai yi wannan ba wai ana so ɗan matan bane su ci gaba da yin haka su iyayen da suke yin wannan abin su ya kamata su zauna su tunani bai kamata mu aure da ƴaƴan mu ba sai sun samu hankalin kansu ake cewa ko menene su ne yawa kin gani ai ko makaranta ce shi Bature da ya kawo makaranta akwai shekarun da yake cewa eh daga shekara haka shi ya kamata a sa da a wannan aji a wancan aji haka nan ma zaman duniya shi ma
haka
kin gane ko a gaban Allah ai Allah ya ce ga shekarun da ya kamata kana da hankali kin ga ko aka ce in ka kai in yaro har ya kai shekara 9 baya sallah baya abin nan ga hukunci shi ga menene kin gani saboda haka akwai kowanne shekara akwai abin da ya kamata a ce da namiji ko ƴa mace ya kamata ta yi a shekara 13 nan da a ce ta yi ciki ma waye san irin haihuwar da za ta yi kida za ta zo ta rasa rai ko ta zo ta samu ciwon fitsari ko wani abin nan kin gani saboda haka ya kamata a kalli ma wannan su iyaye su ne ake jawo mu kunne cewa kun gani ku bari ƴaƴanku su kai su samu hankalin kansu kafin ku zo ku yi musu wannan irin abu ballantana ma yaushe ake yin abin dole ko mu nan gun manya ba za a samu mu yi abin dole ba ballantana yaro da ma bai san menene ba
wannan ma sai mun zaza mu je ga maganar shi kan shi shari'ar da aka yi ba kiya ganin kaman ba a yi wasu dangin mijin adalci mutum da ba a fitar musu da hakkin su ba an kashe musu kuma ba an bar abin ya tafata
malama Binta da dazu dazu nan kin ce kaman yanda ita Maryam Sanda ta kashe miji wannan mata ai wannan case da na Maryam ba su yi daya ba dan ita babba ce matan aure ta san kanta ta san abin da take yi kuma aka dade ake damban aka ji mishi ciwo barkate to wannan kuma karamin yarinya ce kuma mace an yi ta bare mu manta da wata addini wata doka wata tsarin kundin waye-waye duk mu manta mutum mu aje mutum mace haka aka yi ta ba ta so a tabata tun kuma suna karami ana samatu wannan ba a taba kaza ba karki yadda a taba ki kar a yadda to yanzu kakkunan bai nuna ba kai bai kai ga wannan matsayin ba
za ta iya bambance din na aure ne za ta iya
yawuwa kuma ta furta ta ce ba ta so aka kai ta wani wuri ga abin da ya faru kuma yafiya ba wani ajiba bane in ka auna abun ka auna wanda ya rasu ya tafi to za mu yi asaran wannan rai ne ma kuma mu gani ya nadamanta mu gani halinta kafin wannan abun ya faru a auna kuma a kulli wanda mamaci ya ainihin dangi shi wanda suke da shi yaya suke so da shawaran su da komai sai a ce wannan rai ma kar mai asaran shi
wato kar a rasa biyu
to in kuma ga nadama kuma ga yanda da ba ta da wani fada wani firgita wannan abun na aure ba karamin abun bane ko babban mace ta firgita ba karamin yarinya to kokolon bai kai bai nuna ba har ayi wannan duka to gashi abun ya ai ayafa
a matsayinkin na uwa ba kiya ganin kaman irin wa'annan abubuwan musamman irin wannan yafiya da yarinyar da samu ba zai ba wa'ansu kwarin gwiwan cewa za su iya su matsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu domin jin yadda suka amsa tambayar da Binta ta yi kamar haka.
A matsayinki na uwa, ba kya ganin kaman irin wa'annan abubuwan musamman irin wannan lafiya da yarinyar da samu ba zai ba wa'ansu ƙwarin gwiwan cewa za su iya su matsallakewa fa idan hakan ta faru a kansu?
To sai dai mu ce Allah ne ya je kare kawai, Allah ya kuma kiyaye. Amma dai ai duk wanda ya san yayi laifi ya san yayi laifi, kuma ya kamata ya san cewa in ma a duniya baka samu hukunci ba to fa a lahira ba, in dai kai musulmi ne ko kai kirista ne. Saboda haka ya kamata in kayi laifi ka san kayi laifi, kuma kisa ba karamin laifi bane, ka dauke ran wani ba karamin abu bane. Kuma dai koda kana hauka ne, ai ana samun dan kasan kayi ba daidai ba, kin gani? Saboda haka sai dai mu ce Allah dai dai kare, kuma dai Allah ya sa ni inda na ga abin ni iyayen ne nake so su yi makan su fada
su fahimci
abin nan. Su Allah mun tuba su rubuta a littafin, ni ina gani fa yarinyan nan laifi yana kan iyaye fa. Gaskiya laifi yana kan iyaye, laifi yana kan iyaye kuma har a gaban Allah. Gaskiya Allah mun tuba su rubuta a littafin, laifi yana kan su tunda ba za su dora ma Allah ba. Kuma ce ai haka Allah ya so, ba haka Allah ya ba so ba.
Wato
sun yi sanadi. Saboda haka iyaye ne nake so su kula da irin abubuwan nan. In dai ana kin san rai dan abin duniya ko kuma dan wani abu, ban tana ma yanzu duniya ta canza ba.
Malama Zainab, a bangaren shari'a ba kya ganin wannan hukuncin zai iya shafan sauran kesa-kesan da ake da su a kotuna da suke jiran su ma yanke musu hukunci inda yake da jibi da irin wannan shari'a?
Eto ya danganta. Shari'a ana yin ta ne akan abin da ya faru da yanayin kowanne. To kamar yanayin wannan na wannan yarinyar dai gaskiya ba lalle bane wa'anda suke da irin wa'annan kisa-kisan a kotu a yi irin wannan hukuncin. Nata akwai abubuwan da suka haifar da haka. Shi yasa aka yi wannan hukuncin, kuma shi abin da mai girma gwamnati ya yi na yafiyan shi ma ba ya yi shi bane da ka. Yana da hurumin yin haka ne a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya. Ta ba shi wannan daman ya iya cewa ya yafe mu duk wani mai laifi. Ko da babba ne in yawa ya gari wanda aka ma yi mishi hukunci aka ce an mai daure rai da rai ko an ajiye shi aje a kisa, an kin lura duk wani kes din da ya shafi wanda za a yi kisa. Ba sai gwamnati ya sa hannu za a kisa. Sai ki ga gwamnati goma sun zo sun tafi, ba a sa hannu ba mutum yana zaune a gidan yari. Wani gwamnati sai ya zo sai ya ce shi ya yafe mishi ya tafi. Mutumin da ya yi shekara kusan 20 ko 30 menene ya rage mishi a rayuwa? To ire-iren haka shi yake kawowa, za ki ga suna ɗaukar irin kamar ita wannan yarinya ce karama. Yanzu ya ce ya mata hukuncin kisan a kashe ta kamar yadda ita Hajiya ta faɗi da kuma Asma ta faɗi. Kin ga kenan za a yi a rasa rayuka. Wanda kuma kin ga yarinyar nan an tabbatar cewa fi sabilillahi ba ta yi niyyar kashe shi ba ne, kuma abin da ta yi ba cikin hankalinta ba ne. Kuma har yanzu akwai abin da Anti Asma ta yi magana akai wanda zan so in ƙara magana akai. A kullum muna gaya ma iyayenmu da iyayen yaya muna faɗakar da su a kansu kula da ƴaƴansu. In muka je muna nuna ma yaran nan a makarantu ne kar ku bari a taɓa muku kaza, kar ku bari a yi kaza, kar ku bar namiji ya yi kaza. To idan aka tashi aure da yarinya a shekara 13 ko 14 ko 15, shi iyayen su suna zaunar da su ce to wannan taɓin ya yi daban da wanda muke hanawa? Ana gaya musu. Mu dama muka mamu a kungiyarmu da su a kungiyar jam'iyyar matan Arewa kullum muna faɗakar da iyaye da mata saboda yawan fyaɗe da sauran ɓata ƴaƴa da ake yi. In muka je faɗakarwa da muke zuwa ziyara ƙauyuka, mukan ce ma iyaye ku koya ma ƴaƴanku mata. Kasu bari har mazan ma kasu bari a taɓa musu nonunansu ko gabansu ko bayansu ko bakinsu da sauransu. To yaron da ya saba kullum ana mai wannan huduba cewa kakka bari a taɓa maka, kakka bari, su abinda suka tashi da shan ƙwaƙwalwar su kenan. Aka waye gari aka ɗaura mata aure, ita dai an zo an yi biki mata ƙwalli an sa mata kayan can aure da ita an tattara ta an kai ɗaki. Bata san me ake nufi da kalman aure ba, sai dare ya miji ya shigo mata sai ya zo ya kama haka hakan, kuma ita an ce mata katta yadda wani namiji ya taɓa ta. So kinga anan ba tantance mata wani taɓin shine haramun wani shine halal ba.
Ko kuma idan bayan an yi auren shi wannan
da duk yadda da shi ba.
Duk
wannan ba a yi. To ina ganin anan ba ya kamata iyaye su fara gaya ma ƴaƴansu irin waɗannan yara da basu riga suka kai a shekarun da za su gane me ake nufi da
auren. Da zaran za a yi auren.
In za a yi auren, lallai
ya kamata a gaya musu. To in kika je auren nan fa wannan abin da aka hana miki in mijin nan ne a bar shi. To in ba haka akai ba za a iya ci gaba da samun irin waɗannan matsalolin. Kiyas din da kika faɗa na Maryam Sanda wani abu ne daban kamar yadda Aunty Asma ta ce wancan tana ma da ƴaƴa ai haihuwa ta yi. Wani abun su ne a haɗa ta da miji amma kai
amma kisa ne.
Eh amma kai ba abin da nake nufi. Abin da ya haɗa su da mijin ya sa ta yi niyyar ta aikata haka. Kuma ita an riga ma an mata hukunci ai dan kaga ƙara suka yi
haka.
An mata hukunci ita dai wannan yarinya alƙali ya hukunci bai ƙara hukuncin ba yace ya ban mu gwamna. Wanda kuma gwamna yana da gurbin ya ce ya yafe mata tunda har manya ana yafe musu. To wallahi ita yarinyar da aka tabbata kuma da take zaune a prison kungiyar mu ta jihar Kano muna magana da su sun sha zuwa wurin kowa yana fadan yanda take da hankali da ladabi da zamantakewar ta ma da mutane a ciki da sauran
su. Kamar wani kaddara ne ya
faɗi wato kaddara ce ta faɗo mata kawai saboda haka mu dai muna ganin cewa ko da ta aikata laifin nan kamar yadda Hajiya ta yi magana ne iyayen na ta yi nadama kuma iyaye su ya kamata lalle a ja musu kunne kan irin waɗannan auren da suke yi.
To ai ga kamar gwamnatin jihar Kano ma ta yi ta goma shan bata wani dama na sake sabon rayuwa inda ta bata hurin na ƙara karatu har da ma cewa an bata scholarship wanda ake cewa wato kamar gudunmawa na yin karatu. Ya kuke hangen haka kuna ganin kamar zai sake mata rayuwa ko wani dama take da shi yanzu haka?
To mutum an sake an fidda shi daga kurkuku kuma gaskiya yayin da dama an su wancan mamaci an ba su hakuri komai to in an fito shi dole a gina shi mana in ba haka zai fada ya gurguje ya rayuwar shi ya lalace. Yanzu ba ma kawai taimakon ta karatu da counseling za a yi taimata
ana ta bada shawarwari
ana ta therapy dinta har wannan abun ya fita hankalinta ta zama mutum. To aiki ne za a yi a kanta ba zan kawai a gurgota a duniya bane ba. Ina so in koma kan maganan da kika yi da sun kin yi tambaya akan su ɗan uwan da aka kashe musu
idan kamar
an ci kamar police haka ne ko abin nan. To kin san a matsayin mu na ƴan masu tattara sahihan labaru za a so tunda yau gwamna ya ce ya yafe mu wannan in an duba ta wani bangare na addini ya kamata a ce an ba iyayen mamacin diya. To duniya ba kasar Najeriya kaɗai ba za ta so ta ji a kafofin watsa labarai cewa yau tunda an ce an yafe ma Rahama gwamna shi ma ya duba ya gani menene addinin nan da wannan da aka kashe yake wani irin diya aka ce a yi shi shi kuma sai duniya ta dauka ta yayata a kafofin yada labarai a ji cewa su ma ɗan uwan wanda aka kashe an ba su diya. To kin ga an yi balancing kenan an yi jurawa an yi sun
ba karebin da mu.
To a yayin da yarinyar za ta fito kuma yanzu in aka ce gwamna ya aka ce in a kafofin yada watsa labarai a duniya gabaki daya a yanar gizo a ga cewa gwamnan jihar Kano ya ba iyalan wannan mafaci diya yanda ya kamata ya fita hakkin su to shine zai ba wannan yarinya Rahama dama ta fito ta fanta ma ita ma a duniya ta je karatun da za ta yi ta ji daɗin gurbi
ko a ce ta saki
da aka bata ta shiga cikin al'umma tana shiga za ta yi an ba dangin shi diya kuma ta yi bisa cikin rashin hankali ne ba ta kai shekaru ba amma gwamna mai adalci ya ba da iyalin mamacin na diya su kansu iyalan har duniya ta mai za su samu sanyi a cikin zuciya
da salama an warware
salama an warware an yi komai an yi yanda ya kamata. To kin ga yarinyar nan za ta ji daɗin wannan scholarship din da aka ce an bata da wani jin daɗi na rayuwa zai ma ƙara ba duniya dama wanda ke son ya taimake ta ba saboda sympathy
tausayi
akwai mutane da yawa ba gwamna ba suna son su kuske da yarinyar yanzu saboda abin da ta yi ba mai kyau bane amma an yi ta yi abin cikin ba ta hankali ta ba. So muna so gwamna ya duba ya gani diyan da ya kamata ya yi ma iyalan wannan mamacin a watsa a kafofin yada labarai duniya ta ji dan a samu salama.
To a matsayin mu na ƴan ƙasa gabaki ɗaya mu wani kira za mu yi ga mutane a al'umma idan hakan ta faru mutum an samu an yafe masa idan ya yi wani laifi wanda ake tabbatar cewa ya yi nadama ta yaya za mu duka mu dunkule mu taimaka masa wato mu karɓe shi kuma ya shigo cikin mu dan yawanci idan mutum aka ce ya je gidan ya halin ka ko da namiji ne akan da wuya jama'a su karɓe shi kawai haka nan ba tare da shawara ya sha wani lokaci sai ya sake ma mazauni ya sake gari gabaki ɗaya. To an wannan halin cike ciki a matsayin ta na matashiya ne yanzu ne mata ta zama matashiya a cikin kuma ma gidan kasu ta magiyar ma din yaya zani kira ga al'umma inda za su kike ta
to gaskiya abun fa dai sai dai addu'a tunda kin san dai yanzu maza ma da za su aure ta fa sai sun tunani su goma ma ba su tana ba kin gane dan za su ga cewa in na bata mata rafi da za ta kashe ni abin da zai biyo baya kenan
haka za su fara
ta haka za a fara cewa kawai dai Allah ya taimake ta ta samu ta shiga duniyan ma gaba ɗaya ta canza ko ma suna ne ko ma mene ne a manta da ma zaman ta kawai ta zama wani mace daban kawai dan kin san mu a yanda muke society din mu
al'umma
yawa surutu da magana da abin da ya kamata abin da bai kamata ba balanna kana mace already kana ka shiga wani cikin hali balanna a ce ka yi wannan abu gaskiya
wannan ba sama wani shawara za ki ba
na wani shawaran dole a gina ta a taimake ta kuma a koya mata wata sana'a na san ranta dan ta tsaya a kafanta kar ta zama kaya ga community koko ɗan uwanta koko iyayenta ta zama mutum kan gane daga haka Allah ya hore ta samu miji tabarkalla amma bata samu ba in dai kana da kudin ka kanka kai ka kama kanka wannan abun dai ya faru a hannunka
ce rayuwa mai ma'ana wannan ba zai
so gaskiya kam wannan abun da ya faru da wannan yarinya wato na farko dole sai mun rungume ta a matsayin mu na iyaye mun ba ta shawarwari ba wai so dai ba so biyu ba za mu dinga yawan zama da ita ana ba ta magana ana jawo hankalinta nuna mata cewa ma abin da ya faru ba laifinta bane dan kar ya ma zo ya taba kwakwalwarta saboda yanzu ba za ta ma gane laifin da ta yi ba sosai sai nan gaba kaɗan nan gaba kamar yadda Hajiya ta yi magana za a iya waye gari wani ya zo yana son ta sai wasu su ce kai ba ka gane wance ba ita ce ta taba kashe mijinta to a lokacin ne irin wannan abin zai iya affecting din
kwakwalwarta
zai shafe ta to amma ana zama da ita yanzu ana nuna mata ana mata shawara ana bata magana haka Allah ya so ta manta da abin da ya faru ta ci gaba da rayuwarta mai kyau in makarantar take so ta ci gaba da shi tunda Allah ya sa gwamnati za su tallafa mata sai ta zauna ta yi karatunta amma magana da ita Hajiya wadda ta yi magana a kai yana da muhimmanci in ana son wannan abin ya zamo gaba ɗaya an goge mata laifin nan a zauna da iyayenshi ko dangin mamacin in gwamna zai mata adalci to ya zauna da su in sun ce sun yafe ne to kinga kowa ya ji kowa ya ji cewa sun yafe sun tabbatar ba ta yi kan sauranta ba ne sun yafe mata yawa kin ga ko sun riga sun ce sun yafe ba za a bi ta da mugun baki kamar amma an yi shiru kawai an ce a yarinya an ce maka mata an tallafa mata su ba a kula da zafin da suka ji na rasa danuwa ba to akwai matsala gaba amma Allah ya sa gwamna ya zauna da su ko ya tura wasu suka zauna da su aka samu aka sunbu a bangaren su su ma suka fitar suka sanar ma yan jarida da mutanen duniya cewa lallai su ma an zauna da su su ga diyar da ma aka biya su ko kuma su suka ce sun yafe to kin san sun yafe kin da ma cikin zuri'ar su ma ta iya samun wani mijin
cike ma kuwa
sai a zauna lafiya wannan tallafin da gwamnati zai mata ta yi aurenta kuma na son rai ta zauna lafiya ta ci gaba da karatu har ta amfani mijin ma da 'ya'yanta in ba aka bi wannan abin nan gaba har jikokinta ma sai an zo ana nuna su ana cewa ai mahaifi su ta yi kaza amma aka ɗauki wannan matakan Allah da kuma sai abin ya kawo
an kashe bakin sanya a cikin sa
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Faye sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurari a kasance lafiya